السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke jihar Borno a garin Maiduguri a wannan yammaci na ranar Lahadi 15 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1429, wanda ya zo daidai da 14 ga watan tara shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi mai albarka na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsirin Suratul Hud, mun tsaya akan aya ta 15, ko za mu tashi akan aya ta 15 kafin mu shiga tafsirin wannan aya. Za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana cewa, menene tasirin addu'a ga mai sauraro a kaset? Shi ma yana cewa amin, ko kuma yana kallon TV ana addu'a shi ma yana cewa amin. To shi ma zai kasance kamar ya halarci wannan guri. Babu shakka, idan ana addu'a kana cewa amin, daidai take da kana yi, ko da kuwa kana game yin ko baka ganinsa, ko da yana kusa da kai ko yana nesa da kai, ko ta rediyo ne, ko ta talabijin ne, ko ta lasifika ne, yana cikin masallaci kai kana waje, babu alaka tsakanin fadarka amin da ganin wanda yake addu'ar. Ko da baka ganinsa, idan ka ce amin kayi tarayya da shi cikin wannan addu'a, kai ma kamar ka roƙi abin da ya roƙa ne. Wannan kuma yana cewa shin, sannan yana cewa kuma shin adadin mata hudu wanda mutum zai iya aura sun kunshi kuyangi ko ba su kunsa ba? Sannan kuma su kuma kuyangi nawa aka yadda a yi, ma ya mene ne adadinsu? Adadin mata babu kuyangi a ciki, wato matan aure ko da aka halatta wa mutum kawai, abinda duk ya dori a kan hududdin nan, to haramu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi aka ba shi damar ya yi sama da mace hudu, amma dukkan wani musulmi abinda aka halatta masa shi ne ya auri mace, ya auri mata hudu kawai. Kuma waɗannan mata hudu din banda kuyangi a ciki, su kuyangi ba su da iyaka, ba su da kaidi, ko da nawa mutum zai yi babu komai, matukar dai kuyangin ne, ba kawai waɗanda ake kamowa a ce ga su kuyangi ba. A yanzu mutum wani ya ce yana da kuyangi, to ƙarya yake yi, ko wane ne shi? Babu wata kuyanga yanzu. Kuma inda za ka san abin cewa akwai wata gumbiya a ciki, don mene ne ba a samun namiji, ba a samun bawa sai mace? Ya kamata a samu su waye ya haife su, ma sai ka ga yarinya karama a ce wai bai wace, to ina iyayenta? Kaga wannan shi zai ƙara nuna maka cewa ba gaskiya ba ne. Shi ya sa malam Abubakar kuma Allah ya ji gansa da rahama har ya bar duniya, yana yaƙar wannan mummunar ta'ada da take cikin wasu gidaje, wasu suna da bayi, wannan ba bayi ba ne. Saboda haka sai a yi la'akari da wannan, ko da an ce ana iya yin bayi sama da kuyanga sama da hudu, to sai ya tabbata kuyangarci an fita yaƙi na addinin musulunci tsakanin musulmi da kafirai, ba wai tsakanin musulmi da musulmi ba, tsakanin musulmi da musulmi ba batun ba batun bauta, tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Kuma yaƙi ya zama yaƙi ne na jihadi, ba wai kawai fitina ba. Akwai fitina da za su iya tashi a gari, ana kashe-kashe da kone-kone, ku je ku aukawa matan arna ku ce kun samu bayi, wannan ma in kuka yi haka ku sani cewa kun saba wa Allah ba su ne bayin da aka ce ayi ba, ba haka kuma ake samun bayi ba, ana samun bayi ne karkashin raya ta jihadi. Sannan kuma shi wannan yake cewa wai mutum da yake bunka kuɗi sannan baka biya shi ba har ya rasu kuma baka san wasu ‘yan uwansa ba, to yaya za ka yi da wannan kuɗin? Za ka yi masa sadaka idan har baka san ‘yan uwansa ba, shi kadai ka sani kuma ga shi ya rasu, to sai ka yi masa sadaka Allah maɗaukakin sarki ya kai masa ladan. Idan kuma daga baya bayan ka yi sadaka da kuɗin, to 100,000 yake binka sai ka yi sadaka da su, bayan ka yi sadaka da su ɗin sai kuma aka gano ‘yan uwansu magada, to sai ka ba su kuɗin, sai ka mayar wannan sadakar kuma ta zama taka. Amma sai ka biya ba za ka ce musu ai ka yi sadaka ba, dole ka biya su. Shi kuma wannan waiso yake san waye ya fi ɗaukaka tsakanin liman da ladan, to ban san me yasa yake so ya sanya wata gwagwarmaya tsakanin liman da ladan ba. Allah cewa inda aka raba ku inda Allah ya tsakafe, saboda wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi ɗaukaka, liman ne ko ladan ne ko mamuni. Shin mace takan iya limanci ko kiran sallah da ta da sallah? To mace takan iya yi wa ‘yan uwanta mata limanci, amma ban da maza, mace ba za ta yi wa maza limanci ba, sai dai ta yi wa mata, saboda ita mace ko a masallaci to aka yi ta tsaya a can sahun baya, to ya kuma za ta zama liman, ta zama ita ce jagora, ba zai yi ba ga maza. Amma ga mata wanda an samu daga cikin sahabbai sai da tuna Aisha takan yi, amma kuma wasu asar sun zo cewa za ta tsaya ne a tsakiyarsu, ba wai sai ta wuce gaba ba, za su ta shiga cikin sahu tare da su amma tana tsakiya, kuma za ta yi tare da sallah iqama tare da ‘yan uwanta mata. In za ta yi sallah a gidanta ma za ta yi iqama, ba daidai ba ne da yadda wasu ke cewa mace ba za ta yi iqama. Meye ya to gaciyar mace daga yin iqama? Waye ya fitar mace daga wannan shari'a ta yin iqama? Tana ciki. Kiran sallah wannan wani abu ne da ake daga sauti, saboda haka namiji aka san yana yi ba, mace ba ta kiran sallah. Wannan kuma yakan ce kullum in yana yin sallah, misali in yi raka'a biyu sai kawai ya dinga wasu wasan wai ko ɗaya ko biyu, ko in yi uku yana tunanin biyu ya yi ko uku ya yi, to shi ya zai yi da wannan lamari? Wannan wasuwasi, waɗanda wasuwasi yake auransu, wasuwasi daga shaitan ne, kamar yadda Allah ce allazi waswisu fi sudurin nas, shi ne yake sanya wasuwasi a cikin zukatan mutane. Idan mutum ya ji irin wannan wasuwasi ko kuma wannan wasuwasi ya zama ya aure shi ko da yaushe, wato yana zuwa masa a zuciya, to ya dinga sarayar da shi, ya daina aiki da shi, ya yi amfani da abin da kawai zuciyarsa ta fi rinjaya. Idan zuciyar shi ta rinjaya cewa zai yi kawai ya tafi haka, idan zuciyar ta rinjaya uku ya tafi haka, kada ya amfani da wannan wasuwasi. Wannan shi ne babban maganin wasuwasi, bayan kana neman tsari da Allah ya tsare ka daga shaitan, wato yawaita isti'aza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yawaita wannan, sai kuma rashin aiki da wannan wasuwasi, wannan shi yake magance yawan wasuwasi. Amma duk wasuwasin da zaka dinga bashi itibari, zaka dauke shi da wani matsayi, to zai ta ci gaba ne, ba zai tsaya ba. Don haka maganin wasuwasi yawan neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga shaitan, sai kuma rashin amfani da wasuwasi. Wannan ga wanda wasuwasin ya aure shi, kamar shi wannan da ya yi magana cewa ko da yaushe haka yake, wanda yake ko da yaushe, to zai yi aiki ne da abin da ya fi rinjaya a cikin zuciyarsa. Ina ga waɗannan dai su ne ‘yan takaice tambayoyin da za mu iya amsawa. Allah maɗaukakin sarki, abin da muka yi daidai ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskuren. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وعبد ما صنعوا فيما وباطل ما كانوا يعملون.
الله مدوكين سركي يتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها wanda yake nufin rayuwar duniya da kuma kawar rayuwar duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukan su a cikin ta wahum fiha la yufsul kuma su ba a tauye musu ayyukan su a cikin duniya ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan sune wadanda ba su da wani rabo a lahira sai wuta وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا كُمَا دُعْ أَبِنَّ سُكَ أَيْكَتَا عَلَى الدُّنْيَا زَيُّشِي أَلَاهِرَ وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كُمَا دُعْ أَبِنَّ سُكِ أَيْكَتَا وَعَلَى الدُّنْيَا نَقْوَلَيْ تو باطل كري زي زمق كوي بنزاني على نقوبك يا ماما أنا بزي أفاني سوا باية الله مدوك كنسر كيا غير عمنا hujjoji masu ƙarfi waɗanda suke nuna gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar wahayi to da ba abubuwa biyu su suke hana mutum ya bi gaskiya al-jahl wa su'ul qasd abu na farko jahilci jahilci yakan hana mutum ya bi gaskiya saboda ya jahilci gaskiyar saboda haka sai ai ta gaya masa ita yana cewa bai yadda ba bai santa ba wa idh lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim idan ba su fahimci abu ba sai su ce wannan da daddiyar ƙarya ce ma'ana an dade ana yi mana wannan ƙarya bal kadzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi Allah ya ce sun ƙaryata abinda ba su da ilimin sa to mutum yakan ƙaryata abinda bai sani ba abinda ya jahilta to ubangiji sai ya mana bayanin cewa farko Qurayshawa sun nuna jahilcin su game da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna jahilcin su dangane da Qur'ani to sai ayoyi suka zo suka yi bayanin gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kace abin da yazo da shi gaskiya ne in kuma har suna shakka to su ba su zo da kwatankwacin abin da yazo da shi suka kasa wanda wannan ya nuna musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne kaga an yi musu bayanin da ya kawar musu da jahilci to sai su'ul qasd shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutum ya bi gaskiya wato mummunan nufi mugun tanadi mugun shiri mummunan niyya da take cikin zuciyarsa wannan kuma galibi sha'awa ta duniya ke kawo ta mutum yana son wani abu na duniya sai ya kudurci wani abu mai kuda a zuciyarsa ya san gaskiya ya gane ta amma ba zai ba to shine bayan ubangiji ya gama kawar mana da abin da yake jahilci ne dangane da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya kawo abin da shi kuma dai bangaren su'ul qasd wato san duniya da mummunan nufi da yake cikin zuciya Allah ce man kana yuridul hayatad dunya wanda yake son rayuwar duniya wa zinataha da kawace kawacen duniya wanda duniya ita ce a gabansa ba Allah ba an gaya masa Allah din ya kawar da kai an yi masa bayani ya fahimta amma ya kibi shi duniya yake so nuwaffi ilaihim a'malahum fiha to za mu cika masa ayyukansa a nan wato duk abubuwan da zai yi a nan na kirki duk abubuwan da zai yi a nan na daidai ubangiji zai biya shi a nan ne duniya idan ya sada zumunci ko ya yi sadaka ko ya taimaki wanda yake buƙatar taimako to duk waɗannan ayyuka ne wanda hankali ma ya yarda masu kyau ubangiji zai biya shi ladansa a nan kamar yadda ya tabbata cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mumini idan ya yi aikin ƙwarai ubangiji zai biya shi a duniya da lahira kafiri kuma idan ya yi ayyukan ƙwarai ubangiji zai biya shi da ayyukan ƙwaran nan a nan duniya ta hanyar ya ciyar da shi abinci ya ba shi abin da yake so na duniya to wannan biyansa ake yi duk ayyukan da yake yi ne ake biyansa Allah madaukakin sarki ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha a nan duniya za mu cika musu ayyukansu neman lahira baya hana ka neman duniya amma kuma ba daidai bane dan kana neman duniya kamar ta da lahirarka wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya cikin abin da Allah ya baka ka nemi rinan lahira amma fa ka kamar ta rabarka da duniya to saboda haka zamu iya hada neman duniya din da lahira kun ga dama ubangiji bai hana mu wannan ba kafirai sune waɗanda kullun tunanin su yaya za su gina duniyar su ya da buda zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati mughafilun sun san zahirin rayuwar duniya ka duba ubangiji sai yace zahiran ba hakikalin da suka sani ba zahirin da suka sani abinda za ka gani daga nesa ya birge ka amma hakikalin rayuwa ta duniya shine rayuwa ta mu'mini ita ce rayuwa wacce take ya gina ta akan da'ar ubangiji domin ita ce rayuwar da zai more ta a ranar gobe kiyama nan da yake gina lahirarsa nan da yake yin guzurin abinda zai ci nan gaba amma wanda zai zo gari yana cikin halin tafiya ya zo gari ga kayan da zai yi guzuri sai ya watsar sai ya cika ainihin buhunsa da ainihin jakarsa da duwar wuri da karikice da bola sai a shiga daji kuma gashi ba abinci mai wayo shi ne wanda ya yi guzuri tun daga gari zai bude ci abincin da ya yi guzuri amma wancan da ya kwaso duwar wuri da bola da shara kaga babu abin da zai samu sai wannan bolan da sharar da ya kwaso wanda ko ba abinci bane da zai ci ashe kaga ba shi ne mai hankali ba wanda ya zo duniya ya yi kyakkyawan guziri domin lahira shi ne mai hankali Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai ba su duniyar don a gurinsa ba komai ba ce ya ce ni wafi ilaihim a'malahum fiha saboda haka za su yi ta yin ayyuka tukuru ubangiji kuma yana ba su sa'a a cikin duk abin da suke saboda haka ba mamaki ba ne don kaga cewa waɗanda suke maƙiya Allah sun mallaki abubuwan ban sha'awa na duniya wannan ba abin mamaki ba ne ubangiji ya ce zai musu wannan domin biyansu yake yi tun a nan duniya man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura Allah madaukakin sarki yace wanda lahira yake wanda duniya yake so al'ajilata wannan ta gaggawar yake so ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid za mu gaggauto masa abinda muke so kuma ga wanda muka ga dama to kaga wannan ayar sai ta nuna cewa ba komai ne ba za ka samu ba ko da duniyar kake so na farko ubangiji zai ba mu wanda ya zaba cikin su sannan kuma ba abinda shi yake so zai bashi ba abinda Allah yake so zai bayar sannan kuma ranar gobe kiyama ya sanya jahannama ce ma kuma sa ya shiga ya kone a cikin ta yana abin zargi yana abin wulakanci wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda kuma yayi aiki domin lahira yana da imani to waɗannan ko wannan da ya irin wannan shi ne aikinsa zai zama a ranar gobe kiyama abin gani a yaba shi za a gani a yaba masa Allah ya ce kullun nubiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi wa ma kana ata'u rabbika mahdura haka ubangiji yake ba mu waɗannan ya ba mu waɗannan kowa yana ba shi ubangiji baya yi wa kowa ruwa to haka ubangiji yake gaya mana man kana yuridu harsal akhirati nazidahu fi harsi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب الله مدوكين سركي yace wanda duniya yake yi wa wato lahira yake yi wa noma noman sa yana yin shi ne dan lahira yana tare da zunan lahira to shikenan sai mu ƙara haɓaka masa noman sa mu ƙara haɓaka masa gonar sa domin ya je lahira ya samu abin da yayi ninkin baninkin ubangiji ya ninninka masa ayyukan da yayi wanda kuma yake yi dan duniya to shikenan nu'tihi minha sai mu bashi daga duniya amma wa ma lahu fil akhirati min nasib ba shi da wani sakamako a lahira Allah ce zai ba su a nan duniya wa hum fiha la yunqasun ba za a tauye musu komai ba ubangiji zai ba su cikakken abin da suka yi amma kuma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan sune wadanda ba su da wani sakamako a lahira sai na wuta wa habita ma sana'u fiha duk abinda suka yi a nan duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malu kuma duk abinda suka yi ta yi a nan duk kamar barna ce a banza suke yi ba da amfani to kaga wannan aya karara tana nuna mana cewa kafiri ana sakanka masa bisa ayyukan hasanat dinsa kamar sadaka kamar sada zumunci kamar ainihin ciyar da baki kamar taimaka ma wanda yake cikin matsuwa a nan duniya ubangiji yana sakarka masa sakamakon sa nan duniya banda lahira domin wannan shine zahirin fadarsa na wafi ilaihim a'malahum fiha za mu cika masa sakamakon ayyukan su a nan amma a lahira Ubangiji ya ce wannan ayyukan zai je ya same su haba'an mansura, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Saboda a lahira zai samu kamar bai yi komai ba, shine wa batilun ma kanu yasna'u wa batilun ma kanu ya'malu. To haka nan Ubangiji yake gaya mana cewa duk abin da kuka ga kafirai suna ci a nan duniya na jin daɗi, kada wannan ya sa ku dinga fatan ku ba da maku ne, a ku sani cewa daɗin su suke cinyewa. Wata rana Sayyidina Umar ya shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari hadithin Abdullahi ibn Abbas, ya shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan wata shimfiɗa, akan wata tabarma wanda hatta yi dambara-dambara a jikinsa, wato hatta fito ruru-ruru haka a jikinsa, babu wani abu mai laushi. Shine Sayyidina Umar ya ce, ya Rasulullah, ga farisa da ruhu kafirai ne, ba su yadda da Allah ba, ba sa kadaita Allah da bauta, amma kuma Ubangiji ya ba su abinda za su ji daɗi a nan duniya, ka roƙi Allah kai ma ya baka mana, ka roƙi Ubangiji ya hore maka. To shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin daɗin su a duniya. Ulaika qaumun ajjalallahu lahum tayyibatin fil hayatid dunya, mutane ne da Ubangiji ya gaggauto musu da jin daɗin su a nan duniya, saboda akas su birge ka, kamar yadda Allah ya ce, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar adhhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وما كنتم تفسقون. لا نتذاع بجرو ولا نسكي كافرين غوتا اجدتو سكم غوتا انا تشوى دسو اذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا كنتي يدا دنكو على رايوه في الدنيا واستمتعتم بها كن موري دا رايوه تشك كن غبا تشينيه كن قلقله دوك ابين دا اوبنجي يينير ماكو. To a yau za a sakanka muku da azaba ta wulakanci, saboda abinda kuka kasance kuna yi na girman kai ba bisa gaskiya ba a wurin ƙasa, kuma saboda abinda kuka kasance kuna yi na fasikanci. To haka Ubangiji yake gaya mana, zai ainihin ɓata ayyukansu a lahira, ba za su samu sakamakonsa ba. Walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه. الله مدعوك تنسر كيتي ولم نسك كافرتا أيك نسك مرك والولياتي أول قولي وديكي أن مفقه أبن ذاك حنقوش لجنيسة كان طمان الوالي سيكازو كسامو باروا بني بيكشي ينا طمان الوالي حنقو لو حكا ينا تا ياشاو كان سبول زيجي شاروالي ya mole, sai ya zo sai ya samu tsananin zafin rana ne kawai. To haka kafirai za su zo ranar gobe kiyama suna zaton su sun yi wani abu, sun kafa kungiyoyin taimakawa bil adama, an yi ta yawo gari gari ana ciyar da marayu, ana ciyar da waɗanda yunwa ta addaba, suna tsammanin sun yi wani abu, sai sun je su samu babu komai. Ubangiji ya biya su a nan, ko lafiyar da ya basu da ita ai ya biya su, ko ainihin iskar da ya basu suna shaƙa ai ya biya su, ko ainihin abincin da suke ci yau da gobe ai ya biya su. Saboda haka ya biya su, ko ma da kafiri zai tashi ba ya da komai a tattare da shi, Ubangiji ya halicce shi ba ya sanya masa rai a ya biya shi. Shi wannan abin da ya aiki zai iya sayan waɗannan abubuwan ba, zai iya sayan rayuwa ne da kuɗinsa da abin da yake ya mallaka, ba zai iya ba. Saboda haka Ubangiji ya biya shi. Akwai kuma wasu ayoyi waɗanda suke nuna mana cewa ayyukan kafirai tun a duniya ma Ubangiji yana rushe su, Ubangiji yana rushe ayyukan su har tun a nan duniya. Wa man yartajid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wanda ya mutu, wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addininsa kuma ya mutu yana kafiri, Allah ya ce fa ulaika habitat a'maluhum, waɗannan ayyukansu sun rushe gaba ɗaya, ayyukansu sun rushe. Wa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, a nan duniya da kuma lahira. Allah ya ce waɗannan su ne ƴan wuta, kuma in sun je lahira masu shiga wuta ne su zauna a cikin ta dindindin, Allah yana cewa game da kafiri da asali wancan murtadi kenan wanda da yayi imani ya kafirta Ubangiji ya ce da aikin da ya rushe da baya game da kafiri da asali Ubangiji yana cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llah innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وبنجي يجي ودن لا سكي كافر شيء وآله لا آيو ينسى سكي كافر شيء وآيو ينسى الله سكي كشى النباوة ما بيسى جسكيابا سكي كشى ودن لا سكي وآذي سنة كرا زواغا زواغا آدم كان كانوا متعبين فبشرهم بعذاب أليم ودن لك يمسى بشارة عذابا مير ندي Allah ya ce waɗannan ulaika alladhina hadathat a'maluhum Allah ya ce waɗannan sune waɗanda ayyukansu suka rushe fi dunya wal akhirah ayyukansu sun rushe a nan duniya ayyukansu sun rushe a lahira saboda haka ba su da wani sakamako da za su samu a duniya ba su da sakamakon da za su samu a lahira duk Ubangiji ya rushe aikin a wasu ayoyin Ubangiji ya nuna abin da yake ba wa kafiri na ni'ima استدراج يكيب تعالى لا سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين دعوة من ذلك يكيبس تعالى لا نكيب سنة طبعاً أبنجي يأك آلي سني هكذا أبنجي يرى موسى تعالى لا نرانا أبنجي يتاش كاما سوء بلا سجن العديبة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين kada waɗanda suka kafirta su yi tsammanin saurara musu da muke a nan duniya muna daga musu kafa kafa su yi tsammanin wannan wani alkhairi ne gare su a muna saurara musu ne muna musu talala ne domin su ci gaba da karawa kansu nauyin zunubi a ranar gobe kiyama kuma su je su iske azaba wato wacce take mai taulakanci azabun muhi azaba taulakanci Allah madaukakin sarki yana cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun yayin da suka mance abinda aka yi ga musu na wa'azi karantar wanda ake musu duk suka mance da ita Allah ya ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay ka duba sai ya ce ubangiji sai mu bude musu kofofin komai kaga ubangiji cewa ya abuwa ba kulli shay amma da yayi magana ne walau anna ahlul qura amanu wattaqu sai ce alaihi barakatun minas samai wal ard kaga can ubangiji da yake magana mu'mine sai ce albarkatai ne albarka abu mai albarka amma wanda yake kafiri abuwa ba kulli shay komai da mai kyau da mara kyau da mai amfani da dukiya duk ubangiji sai ya bude masa hatta idan farihu bima utu sai sun shiga farin ciki da abinda ubangiji ya basu akhadhlahum baghtatan sai mu kama su haka nan baghtatan katsa ba bisa shiri ba fa idahum mublisu sai ka gan shiga su a cikin tsiya ce ranar gobe kiyama haka za su to kaga ubangiji yana ga mana cewa duk ni'imar da yake basu a nan talala yake musu ranar da zai kama su sai sun fahimci cewa ashe ba wata ni'imar da suka ji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ranar gobe kiyama za a zo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya at'asin nasi fi dunya amma kuma mumin yafi kowa shan wahala yafi kowa garuwa a nan duniya sai ubangiji ya zo sai a tsoma shi cikin aljanna tsomi dai sai a fito da shi sai a ce hal marra alayka bursul qab yace wallahi rabbi da ma marra alayya bursul qab ce wai ku ka taba shan wahala ce Allah wallahi ba taba shan wahala wannan ni'imar dan tsoma shi da akai aka dangwala shi aka fito da shi ya sa gaba daya ba ta wata wahala da ya taba sha a nan kuma a koje rayu a koje haka ya mutu sannan za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa fantamawa da wanawa da sakatawa a duniya shi kenan sai a tsoma shi wuta sai a fito da shi ce hal barra alayka na'ibu qad ce wallahi ba barra alayya na'ibu qad inda kake ka taba jin daɗi ce wallahi ban taba jin daɗi ba wato wannan tsobawar guda ɗaya ta sa ya manta dole dadi da yake. Saboda haka duk abinda kafiri yake samu a nan Ubangiji yana gaggauto masa ne, ranar da zai kama shi sai ya ji cewa ashe bai taba jin dadi. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Tsammanin su abinda muke ba su a nan na dukiya da yaya alkhairai ne muke gaggauto musu da shi ba su sani bane, ba su san me zai faru ba. To kaga wannan aya da muka karanta tana gaya mana cewa Ubangiji zai cika musu a nan duniya. Sannan wasu ayoyi kuma suna cewa a duniyar ma Ubangiji zai rushe aikinsu. To shi ne malamai suka ce waɗannan ayoyi waɗanda a zahiri za ka zama suna cin karo da juna, ba kuma cin karo da juna suke ba. Don haka malamai suka ba da amsoshi kamar guda huɗu. Daga ciki wasu suka ce waɗannan ayoyi abinda suke karantar da mu cewa daga cikin kafirai akwai wanda Ubangiji yake sakarka masa a nan duniya da irin aikin da zai yi, kamar yadda wannan ayoyi suka nuna da kuma hadisin da ya gabata na Muslim. Amma kuma a ciki akwai wanda Ubangiji baya sakarka masa da komai, kamar yadda wasu ayoyi kuma suka nuna. Saboda haka wanda aka gani shi cikin ni'ima a duniya, to shi ne Ubangiji ya sakarka masa. Wanda kuma aka gani shi cikin wahala, cikin kunci, to wannan shi ne wanda Ubangiji bai so sakarka masa din a duniya ba, ya rushe aikin nasa tun a nan duniya. To wasu sun ce wannan shi yasa Ubangiji ya yi tafsirin abin da mashi'arsa a can cikin suratul Isra, ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, ce za mu gaggauto ma wanda muka so kuma abin da muka so. Kaga kenan wanda ya nuna kenan ba kowa za a gaggauto ba. Ya nuna wannan aya ta cikin suratul Isra ta yi tafsirin wannan aya da take cikin suratul Hud, ko kuma fadar Allah man kana yuridu harsad dunya nazidahu fi harsi nu'tihi minha. Wannan yana nuna kenan ba kowa ba sai wanda Allah ya ga dama ya bawa. Wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan jami'i tsakanin ayoyin guda biyu, suka ce wasu ayoyin suna magana akan kafiran da za a sakarka ba, wasu ayoyin kuma sun yi magana akan wanda ba za a sakarka ba. Saboda haka ko a cikin kafiran ba kowa zai samu sakamakon na duniya ba. Shi yasa za mu ga Ubangiji a wani guri yana cewa kafirai sun yi hasarar duniya da lahira, hasarar duniya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Yayi hasarar duniya, yayi hasarar lahira. Wato shi bai ji daɗi a nan duniya ba, kuma a lahira an je can ma ya shiga cikin wata wahalar da ba zai fita ba har abada. To akwai irin wannan kafirai, ai za ka ga su ga shi kafiri ne, harbe ne, kuma ga shi cikin bakar wahala. Kaga wanda ya haɗa abubuwa biyu, zulumatu ba'dhuha fawqa ba'd, a nan duniya yana cikin bakar wahala, kuma an mutu duk ba huta aka yi ba. To akwai kafirar da suke, akwai kuma wanda kafiri ne za ka ga yana jin daɗi har ba wani balagurbin musulmi ya dinga fatan ina ma shi ma ya samu irin nashi. Ya laita lana mithla ma utiya Qaruna innahu lazu haqqun azim, kace ina ma iba na samu irin kudin su John ka ajo ne na morewa, ka ga dole yana taya wa cewa ya je Ingila, ya je Amerika, ya je ka ina ma ni ma Allah ya ba da kudi, irin Allah ya sauke wanda zai yi fatan wannan to da abin da jole yake yi suna tare da shi a cikin zai, ko Allah bai bashi ba. Shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana innamar duniya li arba'ati nafar, duniya ta mutu gudu ce, wato dukkan mutanen duniya gida hudu za ka kasa su, in baya wannan ajin yana wancan ajin, in ba wannan ajin yana wancan ajin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kashi na farko shi ne mutumin da Allah ya bashi ilimi, sannan kuma ya bashi dukiya. Atahu Allahu ilman wa malan, saboda haka fa huwa yattaqillaha fi mali wa ya'malu bi ilmi wa yasiru fi rahimi wa yattaqi fihi rabbahu fa hadha bi a'la manazil. Dukiyar da Ubangiji ya bashi yana aiki da iliminsa, yana jin tsoron Allah, yana sada zumunci, yana taimakawa masu bukatar taimako. To shi da Annabi ya ce wa hada bi a'la manazil, wannan yana bisa ana kuma matsayi wanda yake mafi daukaka ran gobe kiyama. Sai da biyu wa rajul aqahu Allah ilman wa lam yu'tihi mala fa qala law annani 'ilma fulan la'amiltu mithla 'amalihi fa huwa wa niyyatuhu wa huma fil ajri sawa. Manzo Allah ce sai da biyu wanda shi Allah ya bashi ilimi, ko ne za shi dukiya ba, sai ya dubi mai ilimin can mai dukiya yadda yake ta aiki da dukiyarsa, kuma cikin abin da yake sabon masa yardan Allah, sai ya ce kai ina ba ni ma Allah ya bani dukiya irin ta malam ta Alhaji Muhammadu, ni ma in yi aiki irin nashi. Annabi ce fa huwa waliyatu, to shi da wannan niyyar fa huwa fil ajri sawa, sun zama daidai wa daidai shi da Alhaji Muhammadu alada. Sai na uku wa rajulin أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط في ماله لا يعرف فيه ربه لا يعرف فيه حق ربه ولا يسل به رحمه فهذا بأردئ المنازل نقول سؤالنا بيباش إلي بيبا أما كما يباش بيكيا قاما دولو كدي تاردش أما بايكا جاهليني كاكا كهبيك إن الإنسان ليطغى أرهاه استدعي wato babu tashin hankali a bawa jahili kuɗi, saboda haka annabi ya ce fa huwa yatakhabbatu fi mali, yana ta barakata yana ta fadam-fadam a cikin dukiyarsa, kullum so yake yi wani abin da zai birge kawai, daidai ne ko ba daidai ba shi ba bai dame shi ba, shi dai ya birge kawai. Annabi ya ce fa hadha bi adai manazil, ana gobe kiyama wannan shi ne cancan ƙasa, su da in take wasu tsaro na baya. Sai na hudunsu rajulin lam yu'tihi Allahu ilman wala mala, kaga ba wani ba gani, bai bashi dukiyar ba bai bashi ilimin ba, fa yaqulu law anna li mala fulan da amiltu misl amali fa huwa wa niyyatuhu fa huma fi al-wizr sawa, ce ina ba ina da dukiya irin ta wani, ni ma in yi aiki irin nashi, wancan kamar jahilin ba, wai ina ma yana da kuɗi irin na wancan jahilin. Nan ya ce to shi kenan, shi da niyyarsa, ma'ana niyyarsa ta bi shi, saboda haka duk ɗaya suke a laifi. Kaga ai wannan shi yafi kowa a sirrin duniya wal akhirah, shi a duniyar bai ci ba, kuma a lahirar can ma ya je iski abu mara kyau, ya ga an daidaita shi da wannan da ya more a tsakar duniyar. To wasu malaman suka ce wannan ake nufi, wani kafirin Ubangiji zai yalwata mishi a duniya, wani kuma ba zai yalwata mishi din ba, domin baya cikin wanda Ubangiji ya so din, ajalla lahu fiha ma nasha liman nurid, baya cikin man nurid din. To wasu malaman suka ce ana iya haɗa a kankanin ayoyin ta hanyar a ce maka kafiri ana sakanka masa bisa ga aikin da ya yi, ta hanyar bashi lafiya, ta hanyar yalwata masa arziki, ta hanyar bashi ɗaya, wannan shi ne da wafi ilaihi a'malahu, Ubangiji sai ya bashi dukiya, ya bashi ɗaya, ya bashi duk abin da yake so na duniya, wannan shi ne sakamakon. Waɗancan kuma ayoyi da suka yi magana a kan ɓacewar aikin su a duniya, ana nufin ayyukansu da suka yi dinnan ba za su sa su samu ismatu damin ba, idan yaƙi da musulunci ya kaune tsakanin musulmi da kafiri da kafirai, to wannan ciyarwar da kirkin da suke yi ba zai kubutar da su ba, aikin wannan duk a bakin banza yake, ba zai iya ba su isma ba da ake ba wa wanda ya ce la ilaha illallah, sannan ba zai iya halatta gado tsakaninsu da musulmi ba, sannan wannan aikin ba zai iya halatta aure tsakaninsu da musulmi ba. Saboda haka duk ayyukan da suke yi iyakar aikin nan duniya ba, Allah ba zai buɗe musu ƙofa zuwa sama ba, domin aiki na ƙware shi ne yake zuwa sama, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Saboda haka amfanin da za su samu a nan duniya ko ma menene a gurin Allah kamar babu ne, duk daɗin da za su ji a duniya, za a ce wa mata'ul hayatid dunya wa ma hayatid dunya illa mata, rayuwar duniya ba wani abu ne sai abu ɗan kaɗan, wa ma hadhihil hayatid dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lam. Ubangiji ya ce rayuwar nan ta duniya ba komai ba ne, wani gine wasa ne, rayuwar lahira ita ce rayuwa ta haƙiƙa da a ce sosai. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqa al-kafira minha sharbatan ma, wato da duniyar nan tayi tana da matsayin fiffiken sauro a gurin Allah, to kafiri ba zai samu makwarwa ɗaya ta ruwa ba, Ubangiji ba zai bashi ba. To amma sai mu ga gashi nan ya shimfiɗa musu duniyar, wanda yake nuna maka cewa ba komai bace a wajen Allah, don haka ba wani sakamako ba suka samu dan sun samu wannan. Wasu malamai suka ce ana nufin nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, za mu ba su abin da ya suka yi aikin dan shi, mutumin da zai yi aiki, zai yi aiki dan wata manufa, Ubangiji sai ya biya masa bukatarsa a nan duniya. Kamar wanda zai tafi jihadi dan a ce da shi jari, li yuqalu lahu jari, a ce da shi jari, gwarzo, barde, sadauki, to shi kenan, daga zarar aka faɗa masa haka ɗin shi kenan an biya masa aikinsa. Nuwaffi ilayhi ba amala, ko wanda zai yi ilimi to yuqalu lahu alim, dan a ce da shi malam, ko wanda ainihin zai karanta qur'ani li yuqalu lahu qari, don a ce da shi makaranci, ko wanda zai yi sadaka don a ce da shi mai kyauta. To haka ya zo a cikin hadisin Abu Huraira, wanda yana cikin Muslim, da Abu Huraira yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu man tusa'aru bihi an-nar arba, mutane hudu su ne farkon wanda Allah zai fara kona wuta da su, shi ne aka faɗi mutumin da zai je yaƙi ba dan Allah ba don a ce masa jani, da mutumin da zai yi ilimi ba dan Allah ba dan a ce masa mai ilimi, da mutumin da zai yi karatun Qur'ani ba dan Allah ba dan a ce masa makaranci, da mutumin da zai yi ainihin sadaka ba dan Allah ba dan a ce da shi mai kyauta mai sadaka. To waɗannan duk za su zora da gobe kiyama, kowa yana tuntiyar yayi wani abu, sai ya zo yana tuntiyar shi ba karamin mujahidi bane, ce ba kai jihadi bane dan a ce maka jari, a ce maka sadauki, jarimi kuma an faɗa, shikenan an biya ka ladan ka tun a duniya, sai a sa a ja shi giri zuwa jahannama Allah ya kiyaye. A zo da malami ya ce shi ba ai yayi ilimi, ya karantar, yayi wa'azi, yayi kaza, yayi kaza, cha ba kai bane dan kawai a yaba maka a ce maka malami, kuma ai an ce ba shikenan ba, an biya ka a duniya. Ubangiji fa yujarru ila nar, a umar a wannan ya ce Allah ya ce a jashi zuwa wuta, a jashi fili zuwa wuta. Haka nan na uku, su haka nan na uku. To su malamai suka ce waɗannan su ne wanda Ubangiji yake cewa nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, tun daga nan za a biya su, wa hum fiha la yunqasuna, ba za a tauye musu a nan duniya ba. Amma ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, su ne wanda a lahira ko ba su da wani sakamako sai wuta. Wasu malaman suka ce ana nufin munafikai, waɗanda suke fita jihadi ba dan Allah ba, sai dan in an ci ganima su ce alam nakum ma'akum, ba da mu aka je ba, to shikenan aka ciwo ganimar, aka raba, aka ba su, shikenan an biya su abin nan da aka ba su na ganima, shi ne rabon da aka yi musu. To galibi malamai sun fi rinjayar da maganar farko take cewa za a biya su a nan da ba su lafiya, da ba su wadata, da ba su abin nan, amma a lahira ba su da wani abin da Ubangiji zai ba su. A nan duniyar ma kuma sai Ubangiji ya ga dama, abin da zai baka na lafiya ya isa ya zama biyan ka ne. To Ubangiji yana biyan kafirai a nan duniya, kamar yadda ya zo cikin hadisin Muslim. Allah ce wa habita ma sanu fiha wa batilun ma kanu ya'malun, aka je lahira kuma abin da duk suka yi ya rushe, sannan kuma ma kanu ya'malun, abin da suke aikatawa a nan batilun, duk abin da suke aikata shi. Allah ya ce
afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun min ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
الله يجي أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة باية أبنجي يا غير منا وليينكي نمتان وأن الدنيا كوي سكساء wanda ubangiji yace zai biya su a nan duniya sai ya kawo ɗaya bangar wanda sune mu'minai sune wadanda suke mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama wadanda suka yi imani suke aiki da alqur'ani shine Allah ya ce afaman kana ala bayyinati min rabbihi yanzu ashe wanda ya kasance bisa wata hujja wani dalili daga ubangijinsa wa yatluu shahidun minhu wani mai shaida kuma yana bin sa minhu daga wajen ubangiji wa min qablihi kitabu musa a gabanin sa akwai kuma littafin annabi musa wanda shi ma yana biye da shi imaman rahma wanda yake shugaba ne jagora sannan kuma rahama ulaika yu'minuna bihi wadannan sune suke imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa man yakfur bihi wanda ya kafircewa abin da annabi ya zo da shi من الأحزاب daga cikin kungiyoyi ko daga cikin addinai fannaru mu'idu to wannan wuta ce ma alƙawarantarsa wuta ce abin yi masa alƙawari fada ta fi miryatin minhu dan haka kada ka zamo cikin shakka game da gaskiyar abin da Allah ya baka innahu alhaqqu min rabbika lalle shi wannan gaskiya ne daga ubangijinka walakin akthara an-nasi la yu'minun sai dai yawayawacin mutane la yu'minuna ba sa yin imani kaga wannan ita kuma tana faɗa maka ɗaya ɓangaren mai haske bayan an faɗa maka ɗaya ɓangaren mai duhu ɓangaren kafiri sai ɓangaren mumini wanda shi yana bisa hujja daga ubangijinsa wannan aya tana daga cikin ayoyin da aka yi ta samu ƙila wa ƙala wajen fassara ta ƙaunulluka da yawa Ibnu Athiyya a cikin littafinsa al-Muharrar al-Wajiz ya kawo ƙaunulluka barkatai haka nan Qurtubi ya kawo wasu a cikin abin nan dinsa a cikin tafsirinsa wanda har Ibn Taymiyya alayhi rahmatullah ya sanya wannan ayar cikin littafinsa wanda yace zai yi tafsirin ayoyin da suka rikitar har ma za ka iya duba kowane irin tafsiri ba za ka samu magana daidai a ciki ba sai kuskure ya sanya wannan ayar daga ciki sauraka ya rubuta sama da shafi 30 wajen tafsirin wannan aya in mun ce za mu faɗi duk abin da Ibn Taymiyya ya faɗa game da tafsirin wannan aya to sai mai majalisi wajen hudu amma za mu taƙaita na farko za mu faɗi irin wasu daga cikin maganganun da aka faɗa dangane da tafsirin wannan aya akwai maganganun da wasu malamai suka faɗa akwai kuma maganganun da wasu 'yan shirme suka faɗa.